a karamar hukumar Katagun wanda aka fi sanin sa da masallacin FMC. Majalisi ne da muke gabatar da tafsiri na Al-Qur'ani mai girma a cikin wannan wata mai alfarma. Wannan shine majalisinmu na 17 a wannan yammaci na Juma'a 17 ga watan Ramadan, hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, tana da shekara 1447, wadda ta yi daidai da 6 ga watan Maris na shekara ta 2026 miladiya. Gabanin mu ci gaba da tafsiri, za mu duba wani sashen tambayoyi da aka rubuta. Ya ce, assalamu alaikum wa alaikumus salam. Da fatan malam ya sha ruwa lafiya. Allah ya sa haka, amin. Malam, ina tambaya ne akan sallar nafila raka'a 12 tsakanin rana da dare. In ka rasa wata, za ka iya ramawa, misali kamar sallar nafilar kafin azahar raka'a 4 da ake yi. In ka rasa, za ka rama bayan sallar azahar. To, dangane da wannan tambayar, malamai sun kasu gida 2. Wasu daga cikin malamai suna ga idan ka saba kana yin nafila, wannan nafilar da yake tambaya a kanta ita ake kira sunanun rawatib. To, idan ka saba kana nafila, wata rana sai wani uzuri ya hana ka, baka samu kayi nafilar ba, suka ce babu biya a kanka, saboda ai ba sallar wajiba ba ce, balle a ce sai ka biya. Sallah ta farilla ita ce wacce idan uzuri ya bi ta kanka ya hana ka ka samu ka yi ta a kan lokacinta, wannan dole sai ka biya. Suka ce annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce, man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idha dhakaraha. Duk wanda yayi sallah yayi bacci akan wata sallah, ma'ana lokacin sallar ya shiga amma shi yana bacci, ko kuma ya mance wata sallah bai tuna ta ba sai da lokacin ta ya fita, to annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce falyusalliha idza dhakara, a lokacin da ya tuno wannan sallar kawai ya sallace ta. A wata riwayar yace laisa laha waqtun illa zalika, au kama kala sallallahu alaihi wasallam. Babu wani abu da za a yi na ramu ko da ya wuce haka, kawai a rama ta, ba wani abu da za a yi. Inda wasu suna ga idan lokacin sallah ya fita, idan ka rama sai ka yi sadaka kafan shi kanka, amma annabi ce babu wani abu da yake kan bawa da ya wuce haka din, ma'ana iya ramukon shi ne a kanka. Suka ce to, saboda haka annabi sallallahu alaihi wa sallama sallar farilla ce ya yi umurni idan ta kubce wa bawa ya rama ta, amma bai yi umurni a rama nafila ba. Suka ce saboda haka babu ramuko a kanka. Wanda suka tafi da wannan fahimtar, akwai manyan malamai guda 2 na manyan mazhabobi, Imam Abu Hanifa wanda shine jagoran mazhabar Hanafiya, da kuma imamuna Malik wanda shine jagorar mazhabar mu ta Malikiya. Waɗannan manyan malamai guda biyu sun tafi kan cewar idan sallar nafila da ka saba yi ta kubce maka, to babu ramuku a kanka. Kuma bayanin da ya gabata shine madogararsu cewar sallar farilla ba iri ɗaya take da sallar nafila ba. Ita farilla duk sanda wani uzuri ya hana kai dole karama, kamar yadda annabi ya faɗa da kuma yadda annabi ya aikata. Suka ce amma nafila tunda ba wajiba ba ce ba za a tirsasa mutun cewar idan ta kubce masa sai ya rama ba. To kauli na biyu wanda akan ta ne sauran malaman mazhabobi guda biyu suke, Imamu Shafi'i daga mazhabar Shafi'iyya da kuma Imamu Ahmad daga mazhabar Hanabila, su kuma sun tafi kan cewar idan nafila ta kubce maka za ka iya ramata. Nafilar da ka saba yinta idan ta kubce za ka rama kayanka babu laifi, hakan ma aka fi so. Su kuma sun kafa hujja su ma da dalilai waɗanda suke na hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Hadisi na farko da suka kafa hujja da shi hadisi ne da aka samo daga matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, Ummul Mu'minin Ummu Salama, Allah madaukakin sarki yadda da shi, wanda Bukhari da Muslim suka fidda hadisin cikin sahihansu. Ummu Salama take bada labari cewar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wata rana kabilar Abd Qais sun zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Mun san annabi sallallahu alaihi wa sallama bayan ya je ya kwace garin Makka a hannun mushrikan Makka yayi rinjaye a kansu, waɗanda kuma Larabawa ke ganinsu da kwarjini da haiba ake tsoronsu, sai gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya karya su. Sannan kabilar Thaqif ita ma ana tsoronta, dama da kabilar Quraysh da kabilar Thaqif Larabawa suna tsoron waɗannan kabilu guda biyu saboda manya-manyan kabilu ne masu ƙarfi masu buwaya, duk wanda suka tinkare shi sai sun karya shi. To duka kuma annabi sallallahu alaihi wasallama cikin watanni biyu ya je karya waɗannan manya-manyan kabilu guda biyu da ake tsoronsu, ake shakkunsu, ake taka tsantsan ɗin takalarsu, ba a fatan faɗa ta haɗa ka da su. To annabi kuma sallallahu alaihi wasallama cikin watanni biyu, watan Ramadan wannan wata da muke ciki da watan Shawwal, ya je karya waɗannan kabilu guda biyu. To wannan yasa sauran kabilu na Larabawa kowace kabila sai ta shafa kanta ruwa, sai ta turo wakilanta su zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su karɓi musulunci. To wannan ya faru a shekara ta tara bayan hijira, kabilu suka dinga zuwa tawaga jama'a suna zuwa gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna karɓan addinin musulunci. To wata kabila ta Abd Qais wanda malamai suka yi ma zuwan talakabi da Wafd Abd Qais, jakadun Abd Qais da suka taho ga manzon Allah, ma'ana jakadun wannan kabila da suka taho ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da nufin karɓan musulunci da kuma karɓan karantarwar musulunci su koma su isarwa mutanensu, sun zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tunda hamsi. Manzon Allah ya zauna da su yana ta karantar da su abubuwan musulunci, yana ta nuna musu, yana ta fito musu da shi bai ankara ba sai har lokacin azhar ne. An kira sallah bai samu yayi nafilar da yake gabanin azhar ba, raka'o'i hudu da yake gabanin azhar manzo Allah bai samu damar yi ba. saboda yana zaune da waɗannan baki da suka zo kuma karantar da su addinin musulunci yake jakadu ne na ɗan kabila su za su koma su isar da sako wannan sai ya dauke lokacin annabi har lokacin sallah yayi aka shiga sallah bai sabu yayi nafilar da ya saba yi gabanin azhar ba an idar da azhar ma aka zauna aka ci gaba ya ci gaba da nuna musu suna masa tambayoyi yana ba su amsa yana musu sharhi akan addinin musulunci da kuma karantarwa addinin musulunci da abubuwan da ya kamata su kiyaye na da'a wa ubangiji halla asar tai kaga yanzu raka'o'in da ya saba yi gabanin azhar bai samu yayi ba amma da ya samu yayi na bayan azhar to lokaci kuma bai wadata ya samu ya rama wadancan ba har aka yi la'asar ya shigo gurin matarsa Ummu Salama sai ta ga yayi raka'o'i guda huɗu bayan la'asar kuma annabi ya hana a yi sallah bayan la'asar har sai rana ta faɗi sai ta yi mamaki ta ce ya rasulullah waɗannan raka'o'i guda huɗu fa da kai ya ce ai raka'o'i huɗu ne da na saba yi kafin azhar yau ban samu na yi ba saboda baki da suka zo min daga ƙabilar Abdulkais to shine yanzu na rama su sanan annabi ai ya rama nafila ku a wannan hadisi na Ummu Salama Allah madaukakin sarki yadda da ita wannan dalilin su kenan na farko su Imam Shafi'i da Imam Ahmad dalilin su na biyu hadisin Abu Qatada al-Ansari Allah madaukakin sarki yadda da shi wanda Imam Muslim ya fidda hadisin cikin sahihinsa hadisin da ake bada labari kan tafiya da annabi yayi cikin dare shi da sahabbansa suka gaji suka yada zango tsakiyar dare saboda duk sun gaji suna so su dan huta to amma kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ji shakkun kar duk su kwanta su yi bacci baccin ya rinjaye su hakan ya sa su makara a sallar asuba ka san haka yana faruwa wani lokaci idan ka gaji kuma ka zo baka kwanta da wuri ba ko ka sa alam sai ya yi tai baka ji ba saboda yadda bacci yayi nauyi sakamakon gajiya musamman in ka dawo daga tafiya ga gajiya ta tafiya ga jinkirin bacci baka yi bacci da wuri ba to nan in ba ka samu mai tashin ka ba ko alam ka sa sai yayi ya kare baka ji ba ai sallar asuba kana ta bacci saboda gajiya baccin kuma zai zo da ƙarfi kuma mai nauyi to abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya guda ke da aka zo za a kwanta sai ya umurci Bilal yace Bilal ko za ka mana gadin lokacin sallar asuba saboda duka mu yanda muka gajin nan in muka zube duka muka kwanta bacci akwai yuwar lokacin sallah yayi ba tare da mun farka ba Bilal ya ce to insha Allah ya Rasulullah yadda ka faɗi haka za a yi Bilal ya zauna yana dakon lokacin asuba su kuma duka suka kwanta bacci suna bacci suna bacci Bilal yana zaune gengedi yana rinjayarsa yana zaune gengedi yana rinjayarsa sai ya tashi tsaye kar bacci ya kwashe shi sai ya zauna yana zaune can sai shedan ya ce masa ai daren da saura dan ki shingidu mana community dai kai yana ki shingiduwa shikenan shi ma sai bacci mai nauyi ya dauke shi suna ta bacci har alfijir ya ceto ba su farka ba gari yayi haske ba su farka ba har rana ta fito saboda duk an gaji mai gadi shi ma yayi bacci bacci ya kwashe mai gadi can da rana ta fito sai ta dan fara zafi sai ta gasa sayyidina Umar Allah ya yarda da shi amin sai farka yana farka ce Allahu Akbar nan da nan kowa sai farka annabi ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un subhanallah me haka ya Bilal ya ce ya Rasulullahi mun uzuri abinda ya dauke ku ni ma shine ya dauke annabi sai ya ce to komi aka yi gurin nan da muka sauka akwai shedan zo mu bar gurin nan suka bar gurin suka kara gaba can suka je suka yi alwala ai akwai sunna da annabi yake taraka atayil fajr to annabi sai da ya rama ta gashi dai lokacin ya fita sai da yayi ta sannan aka zo aka yi kiran sallah, aka yi ikama, aka shiga sallah asuba. To sai suka kafa hujja da wannan kan cewar ga dai raka'atayn fajr lokacin ta ya fita, aidan kawai annabi sai asubar sa, amma bai takaita da yin asubar ba, sai da yayi wannan nafila ta raka'atayn fajr, sa'annan kuma yazo yayi sallah asuba. To sai dalilin su na uku, hadisin ummuna Aisha, ɗaya daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda Imam Tirmidhi ya fitar da shi cikin sunan ɗinsa da sanadi wanda yake mai kyau, take cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana idza lam yusalli arba'an qabla adh-dhuhri sallahunna ba'daha. Tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance raka'o'i hudu da yake yi gabanin azhar, in bai samu dama yayi ba, wani uzuri ya hana shi, to sai yayi su bayan azhar, kenan ya rama su bayan azhar. Waɗannan su ne dalilan da malamai guda biyu, Imamu Shafi'i da Imamu Ahmad, suka kafa hujja da su akan halarcin rama sallar nafila idan ta kubce maka. Wannan ƙauli na biyu ya fi ƙarfin dalili, dube da waɗannan hadisai guda uku da suka nuna yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake rama salloli na nafila da suka kubce masa. Annabi kuma yana da koyi a gare mu. Ko laqad kana lakum.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
الله ما لو كتير سلكيتي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة للي kuna da kyakkyawan koyi cikin halayya da ayyuka da ɗabi'u na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, ga wanda yake fata ya haɗu da Allah, yana cikin murna, yana cikin farin ciki, yana cikin annashuwa. To wannan yana da kyakkyawan koyi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka ƙaulin nan na biyu shi ne ya fi rinjaye, kenan amsar wannan tambaya ita ce ya halatta nafilfili da ka saba yi a wuni da dare guda goma sha biyu, idan wani uzuri ya hana ka, kana da iko to karama, wannan babu laifi. Wallahu ta'ala a'lam. Tambaya ta biyu, malam nafilar na malam nafilar koda a halin tafiya ne zaka iya yin ta, koda kana kasaru? Wannan tambayar abin da yake nufi shine, abin da yake nufi da tambayar shine, wanda yake halin tafiya shin ya halatta masa yayi nafila? Wannan ita ce tambayar. Matafiya ya halatta masa yin nafila? To, dangane da nafila ga matafiyi, nan ma malamai sun kasu gida biyu. Wasu suna ga halarcin yin nafila, a yadda wasu suke ga rashin halarcin haka. Kamar dai wancan magana akan rama nafila lokacin da ta kubce wa mutum, galibin malamai suna ga ya halatta matafiyi yayi nafila. Sun kafa hujja da dalilai daga hadisai da kuma aya ta Qur'ani, duk da cewa hadisan su ne suka fi fitowa ƙarara. Hadisi na farko mun ambace shi ɗazu kaɗan, ko za a tuna shi cikin amsar tambayar can da ta gabata? Mun ambaci dalili da ke nuna halartin yin nafila a halin tafiya.
Wanda annabi yi, wanda annabi
yi, sallar da annabi ya yi na raka'atayn fajr, ko sallar da annabi ya yi na raka'atayn fajr a hadisin Abu Qatada al-Ansari wanda Imam Muslim ya fidda shi cikin sahihinsa. Kaga ai annabi yana halin tafiya, suka kwanta bacci tsakiyar dare ga gajiya, har ma ya sa mai gadi Bilal ya musu dakon lokacin asuba. To shi ma baccin ya ɗauke shi, kuma da aka zo sai da aka yi raka'atayn fajr, sannan kuma annabi ya salla asuba. To wannan dalili ne wanda suka kafa hujja da shi akan ya halatta matafiyi ya yi sallar nafila. Sannan kuma dalilinsu na biyu, suka ce kana annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam yusallin nawafil ala rahilatihi fi safari haythu tawajjaha bihi. Manzo Allah kasance a dabi'arsa yana yin nafila akan dabbarsa a lokacin da yake halin tafiya. Idan ya fiskantar da dabbar ta fiskanci alkibla sai ya kabbara. To daga nan kuma duk inda mafiskantarsa yake sai ya ci gaba da sallarsa, ko da ba alkibla ba ne sai ya ci gaba da sallarsa. Kenan sassaucin da za a yi ko aka yi a sallar nafila ba a yi ba a sallar farilla. Farilla ba yadda za a yi kai sallah face kana kallon alkibla, amma nafila fa za ka iya yin sallar ko da ba alkibla kake kallo ba, kamar yadda annabi yake sallar nafila akan dabbarsa. Kuma duk inda ta fiskanta da shi sai ya ci gaba da sallarsa, ko da inda ta fiskanta da shi ba alkibla ba ne. Wannan dalili ne da ya nuna cewa ya halatta a yi sallar nafila a halin tafiya. Sannan dalili na uku, hadisin Ummu Hani wadda Bukhari da Muslim suka fidda shi cikin sahihansu, take ba da labari cewar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ranar fathu Makka ya zo gidanta lokacin walaha da hamsi kenan, sai ya yi sallah raka'o'i takwas. Yanzu Makka ga annabi ba garinsa ba ne. Ina ne garinsa?
Madina.
Iyalansa suna Madina, gidansa yana Madina. Makka kamma ko masauki annabi ba shi da shi in ya zo Makka, duk da cewa garinsa ne Makka, amma ba shi da masauki. Yanzu ni ɗan azare ne, in na je mi sau ni baƙo ne, ko ba haka ba? Yanzu na je mi sau ƙasaru nake, azare ko ban isa ne ƙasaru ba, saboda ni ɗan azare ne, iyalai suna azare, amma mi sau fa sai dai in shiga in fita. To haka annabi, duk da cewa a Makka aka haife shi, asalin garinsa Makka ne, to amma kuma ya zama ɗan Madina. Shi yasa ake cewa Madinatul Nabawiyya, Madinar annabi. To gashi dai shigansa Makka shi matafiyi ne, to amma duk da haka yi walaha raka'a takwas, in ji Ummu Hani. To wannan shi ma yana cikin dalilai da malamai jumhur suka kafa hujja da su akan cewar ya halatta mutum ya yi nafila alhali yana halin tafiya. Sannan kuma akwai aya ta Alƙur'ani, duk da dai ƙarara ayar ba tana nuna halarcin yin nafila ba ne, amma malamai sun cira hukuncin yin nafila daga ayar ta cikin suratul Baqara, walillahi al-mashriq wal maghrib.
ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم.
wannan ayar malamai sun yi bayani cewar kamar ta bada sassauci wa annabi da sahabbansa za su iya yin sallah ba tare da sun fuskanci alkibla ba a wasu lokatai, ba ko yaushe ba. Lokaci na farko idan suna halin tafiya za su iya yin sallah su ba tare da sun fuskanci alkibla ba, haka Ibn Umar ya ce. Allah maɗaukacin sarki ce walillahi al-mashriq wal maghrib, mahudar rana gabas kenan da mafadarta yamma kenan duka na Ubangiji ne fa aina ma tuwallu duk inda kuka fiskanta koda babu alqibla a wannan gurin fa thamma wajhullah to anan za ku samu fiskar Ubangiji kisallaku kawai ba matsala saboda mutan Madina ai in sun tashi kudu suke kallo to yanzu ba matsala koda wani dalili yasa sun kalli gabas ko sun kalli yamma misali dalili na tafiya sai aka lissafo dalilai dalili na halin tafiya musamman a sallar nafila sannan dalili na larura ta rashin lafiya mara lafiya yana kwance ba ta inda alqibla yake ba lokacin sallah yayi kuma dole ne yayi sallah to anan inda yake fuskanta kawai sai sallar sa yana kallo in babu wanda zai juyar da shi bangaren alqibla ko kuma koda akwai wanda zai juyar da shi amma juyar da shi din aiki ne zai kara masa rauni ko zai kara fama shi a raunin sa to a bar shi inda yake fuskanta sai sallar sa saboda walillahi al-mashriq wal maghrib duka fiskoki ko bangarori guda hudun nan din na Allah ne fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah duk inda kuka fiskanta za ku yi sallah to za ku samu fiskar Ubangiji anan koda ba alqibla bace to sun kafa hujja da wannan ayar cewar ai annabi in ya fita halin tafiya in ya fiskantar da dabbarsa alqibla to daga nan kuma zai ci gaba da sallar sa duk inda ta fiskanta da shi sai ci gaba da sallar sa to wannan ayar tana cikin dalili da yasa annabi yake haka fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah duk inda kuka fiskanta za ku samu fiskar Ubangiji ta nan saboda haka ku yi sallah ku tunda dama mai sallah yana ganawa ne da Ubangijinsa wallahu ta'ala a'lam to ƴan uwa waɗannan su ne dalilai da malamai da suke ganin ya halatta a yi sallar nafila a halin tafiya suka dogara da su to ta ɗaya hannun kuma akwai su malamai da suke gabe halatta a yi sallar nafila a halin tafiya ba a samansu akwai Abdullahi ibn Umar sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da kuma wanda suka mara masa baya a wannan fahimta Abdullahi ibn Umar yana ganin rashin halartin yin nafila ga matafi wata rana ya fita yana kan hanyarsa ta tafiya kamar yadda ɗaya daga cikin ɗalibansa tabi'i cikin tabi'an musulunci da ake kiransa Hafs ibn Asim ya hakaito yake ba da labari cewa sun kasance tare da Abdullahi dan Umar a halin tafiya za su tafi garin Makka sun fito daga Madina sai Abdullahi dan Umar ya yada zango tare da tawagar da yake tafi tare da ita suka yi sallar su ta farilla bayan sun kare sallah suka zo za su hau kan dabbobinsu su ci gaba da tafiya kenan za su hau kan ababen hawansu su ci gaba da tafiya Abdullahi dan Umar da ya zo jikin dabbarsa sai ya juya inda suka yi sallah kamar yadda aka ce masa juya yana juya sai ya ga wasu suna nafila sai ya ce wancan sallar me suke yi sai aka ce masa ai nafila suke sai ya ce ka ya ce law kuntu musabbihan atmamtu salati yace in har da zan yi nafila to me zai hana in cika sallata me yasa aka rage min sallah aka ce in yi biyu duk ba dan in samu sauki bane kuma nayi biyun a farilla an rage min maimakon in yi hudu na rage nayi biyu kuma in tashi ina nafila tufka da warwara kenan yace yabna akhi yace gaya mai shi wannan wanda suke tare da shi Hafs ibn Asim yace ya dan uwana sahibtu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na abokantaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tafiye-tafiyansa ba sau ɗaya ba sau biyu ba na kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace falam yazid ala raka'ataini hatta qabadahu Allah bai taba karawa ba akan raka'o'i guda biyu na farilla na kasar har Allah ya dauki rayuwarsa zan fita tafiya tare da shi mu kwana kaza kafin mu je mu dawo idan yazo yayi azhar yayi raka'a biyu baya karawa yayi la'asar raka'a biyu baya karawa haka in yazo isha raka'a biyu baya kara har Allah ya dauki rayuwarsa wannan hadisi na Abdullahi dan Umar Imam al-Bukhari ya fitar da shi cikin sahihinsa to yanzu ɗan uwa a waɗannan kauli guda biyu wanne ne za a rinjayar na ƙarshe tunda ya ce ya kasance tare da annabi bai ga ya ƙara akan raka'o'i guda biyu ba. Shi kuma mutum ne wanda cikin sahabbai ba wanda ya kai shi bibiyar abubuwan da annabi ya aikata ya aikata. Okay. To maganar da kai nan ɗan shigenta malamai suka yi sun yi ƙoƙarin haɗa maganganun ne guda biyu. Maganganun malamai na farko da na biyu suka ce za a iya cewa akwai sallolin nafilar da suke da ƙarfi waɗanda bai kamata matafiyi ya bar su ba, amma sauran ya haƙura da su. Na farko suka ce kamar raka'atayn fajr tana da ƙarfi ƙwarai da gaske, don ma wata riwaya ta nuna annabi bai taɓa barinta ba, sawa'un yana halin tafiya ko kuma yana zaune a gida. To kaga daga cikin dalilan da malaman farko suka kafa ai raka'atayn fajr suka ambata. Sa'annan nafila ta biyu witri. Witri wannan sallar annabi bai taɓa barinta ba a halin tafiya ko kuma yana zaune a gida. To sai a ce nafila annabi a tafiya baya yin ta sai wacce take mai ƙarfi, sai kuma idan ya samu rara na lokaci, misali kamar lokacin da zai hau kan dabbarsa yana nafila. Me yasa to bai tsaya a gurin da ya tsaya ya sallah ya yi nafilan ba? To wannan yana nuna ishara ce annabi yake ga matafiyi cewar nafila ta faɗa a kansa, amma in ya samu rara na lokaci zai iya. Kenan za mu iya haɗa maganganun guda biyu mu ce matafiyi nafila ta faɗa a kansa ko bai yi ba ma zai samu ladan mai nafila. Ina fata mun gane, domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewar duk wanda ya saba yin wata ibada sai wani uzuri ya kunno kai ya hana shi wannan ibadar, to yana da ladan wannan ibadar. To kai ka saba kana sunanin rawatib ɗinka guda 12 a wuni da dare, sai ka yi tafiya baka samu kai ba, to ladan nan ba zai yanke. To kaga ka ƙara samun sassauci, ba sai ka karɓi sassaucin Ubangiji ba subhanahu wata'ala. To amma babu laifi in ka ji kana da nishaɗi kuma ka samu rara na lokaci za ka iya yi, wannan babu laifi, tunda annabi yakan yi akan dabbarsa. Za ka hau mota daga Bauchi ka taho azare ko daga Kano ka taho azare, bayan ka yi sallarka ta azan da la'asar ƙasar da alwalarka ka shiga mota, kawai sai kai kabbara kai ta nafilarka a mota. A gan kai haka dama a mota zama za a yi ba komai za a yi ba, sai kai amfani da wannan lokacin ka samu rara na lokaci. Kuma duk inda mota ta juya ko da ba alƙibla ba ne baka da matsala, kai dai sanda za ka fara sallarka tabbatar ka fuskanci alƙibla, ka yi kabbara ka fara sallarka kana zaune kai ta sallarka. In ka zo ruku'u ka ɗan duka sujjada dukawar ta fita ta ruku'u, haka annabi yake sallar nafila a tafiya a kan dabbarsa. Kai ma in ka samu lokaci rara irin wannan cikin mota sai kai ta nafilar, in kuma ka saukashe ka bar nafilar ka fuskanci abubuwan da suke gabanka, haka annabi yake. To kaga in aka yi haka sai zamanto waɗannan maganganu guda biyu na malamai duka an yi aiki da su da dalilan da suka kawo. Wallahu ta'ala a'lam. Abu na ƙarshe, a yi haƙuri, tambayar ta damu lokaci ƙwarai da gaske da yawa, amma dai diddai don a fito da amsar tambayar yadda ya kamata. Abu na ƙarshe da zan ƙarƙare bayani a kansa, akwai wata baiwa Allah cikin maƙota da nake da su a unguwar da nake zaune, da ta zo ta same ni ta bayar da takalmi, ta ce a sa a cikin na marayu fi sabilillah, sannan kuma ta ba da kuɗi naira 1,000, ta ce duka a sa a asusun marayu, ta ba da wannan fi sabilillah. Sannan kuma tana neman addu'a na ɗan uwa musulmi a sanya ta cikin addu'o'i bisa ga buƙatu da suke gabanta da wasu damuwoyi, tana fata Allah ya yi mata kuma ya biya mata bukatunta. Mafi girma daga ciki auren ƴarta da ta sa gaba, wanda abin tana fuskantar kamar akwai ƙalubale ciki, to shine take so ɗan uwa musulmi su sanya wannan ƴata ta cikin addu'a, ƙalubalen da ke cikin auren, abin da ya taso ga dangana amma tana fuskantar akwai wasu ƴan damuwoyi da matsaloli, to ayi addu'a cewar Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo warwarar waɗannan matsaloli da suke fuskantar wannan aure da za ta yi wa ƴatta, auren da ƴatta da za ta yi. To muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da sunayensa kyawawa da siffofinsa maɗaukaka wannan sadaka take Allah karɓa daga gare ki, kuma da wannan sadakar da kika yi muna roƙon Ubangiji ya biya miki dukkan buƙatunki, damuwoyinki da matsalolinki Ubangiji ya yaye miki su. Wannan ƴata ki da kike ƙoƙarin aurar da ita, duk wani abu da zai zamanto cikas ko ƙalubale a aurar da ita Ubangiji ya kawar da shi.
Amin.
Ubangiji ya taimake ki wajen aurar da ita.
Amin.
Cikin nasara.
Amin.
Ya sanya albarka cikin auren da za ki yi ma wannan ƴata ki. Ajiya ɗan uwa, in ba a mance ba, mun yi tafsirin aya ta 49 daga sura ta biyu, wato suratul baqara. Wannan ayar a cikinta, kamar yadda muka yi bayani, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bayyana wa banu Isra'ila ni'ima ta farko cikin jerin ni'imomi da ya musu, ita ce tseratar da su da yayi daga mabiya Fir'auna, mutanen Fir'auna waɗanda suke ɗanɗana musu azaba wacce take mai tsanani. Shine wa idna jainakum min ali Fir'auna yasumunakum su al'azab, ku tuna daga cikin jerin ni'imomi da na muku, in ji Ubangiji subhanahu wa ta'ala, na tseratar da ku daga mabiya Fir'auna, su ne ali Fir'auna, mutanen Fir'auna, mabiya Fir'auna, yasumunakum su al'azab, suna ɗanɗana muku azaba mai tsanani, suna gana muku azaba mai tsanani. Yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum, daga cikin azaba mai tsanani da suke gana muku, suna yanka ƴaƴanku maza, in an haifi ɗa namiji sai su yanka shi. Wa yastahyuna nisa'akum, ƴaƴanku mata kuma sai su bar su ci gaba da rayuwa ta yanda in suka girma za su ɗebe su a matsayin boyi-boyi masu hidima, suna rayuwa wacce take ta ƙasƙanci. Haka ƴaƴa mata suke rayuwa na banu Isra'ila, ƴaƴa maza kuma dama tun yaro yana jinjiri, ran da aka haife shi ake yanka shi, in kaga ya ƙara kwana ɗaya ko kwana biyu to Fir'auna da tawagarsa ba su ji labari, suna jin labari kuwa za a zo a yanka shi. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa fi dhalikum bala'un min rabbikum azim, a nan gurin mun yi bayani a jiya wannan ishara ta wa fi dhalikum, a cikin wancan al'amari da ake muku bala'un min rabbikum azim, wani al'amari kenan, ai abubuwa guda biyu aka ambata a baya. Abu na farko, Allah ya ce wa idna jainakum, ku tuna yayin da muka tseratar da ku daga banu Isra'ila. Wannan fassara ta farko da wasu malamai suka yi, suka ce isharar da Ubangiji ya yi a faɗin sa wa fi dhalikum za ta koma kan wa idna jainakum, kenan wa fi dhalikum bala'un min rabbikum azim, cikin wancan tseratarwa da Ubangiji ya muku daga azaba da ake gana muku, da yanka ƴaƴanku maza da ake, ƴaƴa mata kuma a bar su su yi ta ɗawainiya da hidima a wulaƙance, bala'un min rabbikum azim, kyautatawa ne daga gurin Ubangijinku, kyautatawa mai girma. Wannan fassara ta fito, to fassara ta farko kenan da malamai suka, shi yasa muka ce bala'un a larabci na ɗaukan ma'anoni guda biyu, kamar yadda ya zo a nasoshi na Alƙur'ani da hadisi, kamar yadda muka ambata a jiya, yana ɗaukan ma'anar alkhairi kamar fassarar nan da aka yi wa fi dhalikum bala'un min rabbikum azim, a cikin wancan al'amari na tseratar da ku da Ubangiji ya yi daga cutarwa da azaba da mutanen Fir'auna, mabiya Fir'auna ke gana muku, bala'un min rabbikum azim, kyautatawa ne mai girma daga gurin Ubangiji. Fasara ta biyu suka ce isharar da ta zo wa fi zalikum za ta koma kan yasumuna kum su al'azab. Ina fata muna gane bayani. Cewa wa fi zalikum cikin wancan al'amari da ake muku na gana muku azaba da yanka ƴaƴanku maza bala'un min rabbikum azim, bala'i ne mai girma daga gurin Ubangiji. Kun ga nan ma fassarar ta. Kenan isharar nan na wa fi zalikum da Ubangiji yayi za ta iya komawa kan wa idnat jainakum, kuma za ta iya komawa kan yasumunakum. Idan ta koma kan wa idnat jainakum, kalmar bala'un za ta tafi a matsayin fassaran alkaibi. In kuma ta koma kan yasumunakum, kalmar bala'un za a fassara ta da sharri. Ina fata mun gane. Kenan wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim, cikin tseratar da ku incan da Ubangiji yake yi daga cutarwar mutanen Fir'auna, kyautatawa ne daga gurin Ubangiji mai girma. Kenan kowane fassara muka ɗauka cikin fassarorin nan guda biyu daidai ne, saboda kalmar bala'un ana fassara ta da fassara wacce take kunshe da alkhairi, kuma ana fassara ta da fassara wacce take kunshe da sharri. To wannan ayar da muka yi tafsirin ta ajiya ƴan uwa, gabanin mu je aya da take biye mata, aya ta 50, za mu ɗauki darussa taƙaitattu ba masu yawa ba, wanda za mu amfana da su daga ita wannan aya ɗin. Darasi na farko da za mu ɗauka ƙarƙashin ayar, za mu fahimci faɗakarwa da Allah maɗaukakin sarki yake yi wa al'ummar Banu Isra'ila akan su tashi su yi godiya, su tashi da ibada mai girma, ita ce ibada godiya. Nan da Ubangiji yake cewa wa idna jainakum, ai Ubangiji yana tuna musu ni'imar da ya musu. Ubangiji kuma idan ya maka ni'ima yana so ka goge masa. Yana so in ya maka ni'ima ka goge masa bisa ga wannan ni'imar da ya maka. To shi ne Ubangiji a nan da yake ce musu su tuna tseratar da su da yayi daga mutanen Fir'auna, suna gana musu azaba mai tsanani, suna yanka ƴaƴansu maza. To kamar Ubangiji yana musu ishara ku gode mun mana bisa ga wannan ni'ima da na muku. Fadhkuruni,
fadhkuruni أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون.
الله ما دوكا كين سركي يتي فذكروني كتناني أذكركم مما سئنتناو واشكروا لي كغودي من ولا تكفرون كركو بتلتي من. فأبن دعو بنجي دي كيني ما كينان دعو بنو إسرائيل سغودي ما سبسا غونا نئمة دي من قائدة تيتا أبنجي دي إنما كان إما أنا سوك غودي ما سب. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu Mu'adh dan Jabal yace masa, ya Mu'adh inni la uhibbuk, ta Mu'adh lallai ni ina son ka. Yace fala tada anna dubura kulli salatin an taqula allahumma a inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadati. Ce to ya Mu'adh tunda ina son ka, karka bari bayan kowace sallah kana cewa allahumma a inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadati, karka bar wannan. Inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'anar wannan addu'ar, ya Allah a inni ala dhikrika, ka taimake ni wajen ambatanka, wa shukrika da gode maka. Mu'adh yana so Allah ya taimake shi wajen gode masa. Me yasa? Allah yayi wa Mu'adh ni'ima. Wace ni'ima? Soyayyar annabi. Soyayyar annabi ai ba karaman ni'ima bace, a ce annabi yana son ka, kaga wannan ba karaman ni'ima bace wacce ta cancanci a gode wa Ubangiji. To saboda haka Mu'adh ya roƙon Allah, Allah ya bashi dama da ikon gode masa bisa ga wannan ni'ima da ya masa mai girma. To shi wannan ishara ce Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake yi wa al'ummar Banu Isra'ila akan cewar su gode masa bisa ga wannan gagarumar ni'ima da ya musu. Abu na biyu da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan aya da muka karanta, za mu fahimci cewar Allah subhanahu wa ta'ala yakan jarrabi bayinsa, yakan jarrabe su da bala'i, sannan zai iya jarraba su da alkhairi. Alkhairin ma zai iya zama maka jarraba, kamar yadda muka yi bayani jiya. Idan Allah ya jarrabe ka da bala'i, ana so ka fuskanci wannan bala'in da haƙuri. Idan kuma ya jarrabe ka da alkhairi, ana so ka fuskanci wannan alkhairin da godiya. Me yasa aka ce ya jarrabe ka da alkhairi? Saboda wani Allah zai iya bashi alkhairin amma ya zama masa bala'i, ya zama masa fitina. Wani idan yana da daula, yana cikin walwala, sallar jam'i ma baya zuwa. Idan ka ganshi a masallaci, to aljihunsa ba ku. To kaga wannan ni'imar da Allah ya bashi ba alkhairi bane a gare shi kenan. To Allah subhanahu wa ta'ala idan ya jarrabe ka, ana so ka karbi wannan jarrabawa din da mai da haƙuri. Shi yasa anan ya ce wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim. Duk da a can an ce yasumunakum su'al azab, mutanen Fir'auna suna gana muku azaba mai tsanani, amma a ƙarshe sai Allah ya ce wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim. Wancan azaba da mutanen Fir'auna suke gana muku bala'i ne daga gurin Ubangijinku. Kenan inda Ubangiji bai ga dama ba, mutan Fir'auna ba su isa su gana azaba wa banu Isra'ila ba. Kenan wannan azaba da banu Isra'ila suke fuskanta daga mabiya Fir'auna akwai iko na Ubangiji. Ubangiji ne ya bada iko a musu azabar a matsayin jarrabawa gare su. To Ubangiji kuma yana so idan jarrabawa ta zo wa bawa, ya karɓi wannan jarrabawar zuciya sake, ya rungume ta, ya yi haƙuri, kuma ya kyautata wa Ubangiji zato. Sannan kuma ya ji a zuciyarsa cewar babu wanda ya isa ya cutar da shi sai da ikon Allah, sai Allah ya yarda, sai da izinin Allah, kafin wani mahaluki ya iya cutar da shi. To ya fuskanci wannan abin da haƙuri, sai ya yi gagarumar riba, domin duk lokacin da jarrabawa ko bala'i ya sauka ga bawa, bawa ya rungumi wannan jarrabawar da haƙuri, natijar da zai fita da ita ce za a goge masa zunubansa. Shi yasa a nan gurin ya ce bala'un min rabbikum azim. Ubangiji yana ishara kan cewar wannan azaba da ake gana musu daga mutanen Fir'auna ai daga gurin Ubangiji ne. Ubangiji ne kaddara za a cutar da su ta ɓangaren mabiya Fir'auna. To su abin da ya kamata su karɓi wannan cutarwar da haƙuri, sai Ubangiji ya goge musu zunubansu. Wannan ƙa'ida ce ta Ubangiji, duk lokacin da jarrabawa ta sauka wa bawa, bawa ya yi haƙuri bisa ga wannan jarrabawar, to Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai goge masa zunubansa. Hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ma yusibul mu'mina min nasabin wala wasabin hatta shaukatu shakuha illa kaffara Allahu biha min khataya. Babu wani abu da zai samu mumini min nasabin na gajiya, wala wasabin ko wani raɗaɗi, hatta shaukatu shakuha kai hatta ƙaya kasashen abu da bawa zai taka ya ɗan ji zafi a kafarsa, face Allah maɗaukakin sarki ya goge masa zunubansa. Kenan duk wata jarrabawa da za ta samu bawa, duk wani bala'i da zai fuskanci bawa, matuƙar bawa ya karɓi wannan jarrabawa da wannan bala'in da wannan musibar da haƙuri, to abin da zai biyo bayan wannan shine za a goge masa zunubansa, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka wannan aya da Ubangiji yake bayyana banu Isra'ila cewar azabtar da su da mutan Fir'auna suke yi, wannan daga gurin Ubangiji ne, ma'ana Ubangiji inda bai ba su iko ba za su iya ba. To ishara ce Ubangiji yake musu su karɓi wannan da haƙuri, su rungume ta da haƙuri. Sa'annan kuma a lokacin Ubangiji ya tuna musu ni'imar da ya musu na tsiratar da su, to nan kuma sai su gode masa. Kenan su yi haƙuri bisa ga cutarwa da azabtarwa da mutanen Fir'auna suka yi ta musu. Sa'annan kuma yanzu da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tseratar da su daga wannan cutarwa, su gode masa. To wannan ɗabi'ar mumini ke, yana rayuwa cikin haƙuri da godiya wa Ubangiji. Har annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin hadisi wanda yake ingantacce ya ce ajaban li amril mu'min, al'amarin mumini abun burgewa ne, abun banƙaye ne, abu ne wanda yake mai ƙawatarwa. Annabi sallallahu alaihi wasallama yace walaysa zalika li ahadin illa lil mu'min, ba kowa ya samu wannan ba sai mumini, shi kadai Allah ya ba mu wannan. Yace in asabahu sarra'u, idan farin ciki ya same shi shakara sai gode wa Allah subhanahu wataala, fa kana khairan lahu, sai wannan farin ciki zama alkhairi gare shi. Yanzu banu Isra'ila ai farin ciki ne gare su, tseratar da su da Allah madaukakin sarki yayi daga azabtar da su da ake. To idan suna so wannan ni'ima da Ubangiji ya musu ta zamanto alkhairi gare su, to su bita da godiya wa Ubangiji subhanahu wataala. Shine in asabahu sarra shakara fa kana khairan, idan farin ciki ya samu mumini sai ya godiya wa Allah subhanahu wataala, sai wannan farin ciki ya zamanto alkhairi gare shi. Wa in asabahu darra, in kuma cutuwa ta samu mumini sabara sai ya yi hakuri, fa kana khairan lah, sai wannan cutuwa da ta same shi sai ta zamanto alkhairi gare shi sakamakon hakuri da yayi, domin me za a goge masa zunubansa. Saboda haka ƴan uwa, wannan fa'ida ce mai girman gaske da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan aya, fa'ida ta kusa da ƙarshe da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan aya da muka karanta. Za mu fahimci cewar bala'i kala-kala ne. A nan gurin Allah ya siffanta bala'in da banu Isra'ila suka fuskanta, wanda mutanen Fir'auna ke ɗanɗana musu. Domin Allah ya ce wa fi zalikum, sai ce bala'un, sai ce me, min rabbikum azim, bala'i ne mai girma kenan. Bala'i kala-kala, akwai mai girma, akwai tsaka-tsakiya, akwai ƙarami. To na banu Isra'ila bala'i ne mai girma, inji Allah subhanahu wa ta'ala. To Allah yakan jarrabi bawa, wani zai jarrabe shi da bala'i ƙarami, wani Allah zai jarrabe shi da bala'i tsaka-tsakiya, shi ba ƙarami ba, shi ba babba ba. Wani kuma Allah in ya tashi zai jarrabe shi da bala'i mai girma, kuma ya rataya da ƙarfin imanin mumini. Idan mumini yana da ƙarfin imani, to Allah yakan jarrabe shi da bala'i mai girma. Domin Annabi sallallahu alaihi wasallama yana bayyanawa cewar ashaddun nasi bala'an al-anbiya'u, waɗanda suka fi tsananin bala'i cikin mutane, ma'ana jarrabawa, fuskantar jarrabawa cikin mutane daga gurin Ubangiji, su ne annabawa. Saboda annabawa sun fi kowa ƙarfin imani, annabawa sun fi kowa taƙawa, to su ne mafi tsananin jarrabawa cikin mutane. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce thummal amthal fal amthal, sai waɗanda suke kwatantawa, sai kuma waɗanda suka biyo su wajen kwatantawa. Kwatantawa a nan gurin na nufin ƙarfin imani da taƙawa da kuma kusaci ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Fa'ida ta ƙarshe da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan aya da muka karanta, ‘yan uwa, za mu fahimci zurfin haƙurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala da kuma yalwar rahama ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ta yadda al'ummar banu Isra'ila nan sun kangare wa Ubangiji, sun kangare wa annabin Allah, annabi Musa alaihi salam, kuma suka zo suka kangare wa annabinsa Muhammadu sallallahu alaihi wasallama, suka ji su imani da shi. Amma duk da haka Ubangiji bai janye ni'imominsa daga gare su, suna tafiya a ƙasar Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Abincin da suke ci na Ubangiji, suturar da suke sawa ta Ubangiji ce, lafiyar da suke kai kawo cikinta ta Ubangiji, ta yadda da ya ga dama sai ya zame abunsa, idanun da suke gani da su na Ubangiji, inda ya ga dama duk sai ya makantar da su, kunnuwan da suke sauraro da su na Ubangiji ne, inda ya ga dama duk sai ya kurmuntar da su, bakunan da suke magana da su na Ubangiji ne, inda ya ga dama duk sai ya bebantar da su. Amma duk sai bar su da idanunsu, kunnuwansu, bakunansu, lafiyarsu, ga iskarsa nan suna shaka, bai janye abunsa ba. Amma kuma a haka, saboda zurfin haƙuri na Ubangiji, yake ce musu su tuna mana, ya musu ni'ima, kai ka ce Ubangiji roƙonsu yake, amma ba roƙonsu yake ba, tausayi ne irin na Ubangiji, da kuma zurfin haƙuri irin na Ubangiji yake jan hankalinsu su tuno girman ni'ima da ya musu, wanda da suna cikin azaba, ana gana musu gwale-gwale, Ubangiji shi ya samo su daga wannan gwale-gwale da ake gana musu. To wannan shine ya kawo mu ƙarshen bayani kan wannan aya ta 49 daga wannan sura ta 2. Idan Allah maɗaukakin sarki ya kai mu majalisin mu na gobe, za mu je ga aya ta 50, wacce ita ma ta ambaci wata ni'ima cikin jerin ni'imomi da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi ma wannan al'umma ta Banu Isra'ila. Abubuwan da muka faɗa na dadai, Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon amfana da su. Abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntuɓen harshe, Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da sunayensa kyawawa da siffofinsa maɗaukaka, wannan karatu da muka yi Allah ya karɓa daga gare mu. Duk wani wanda yake da matsala cikin mu, Ubangiji ka sani, ka yaye masa matsalarsa. Ya Ubangiji, muna tawassuli da wannan karatu da muka yi wajen roƙonka, duk wani wanda ke da matsala cikin mu, Ubangiji ka san matsalarsa, ka yaye masa. Duk wani wanda ke cikin firgici da tashin hankali, Ubangiji ka sani, ka yaye masa. Duk wani wanda ke fama da jinya cikin mu, Ubangiji ka sani, ka ba shi lafiya, ka sa jinyarsa ta zamanto kafara gare shi. Waɗanda suka rasu a cikin mu, Ubangiji ka musu afuwa, Ubangiji ka gafarta musu, Ubangiji ka shiryar mana da shugabanninmu, ka sanya tausayinmu cikin zukatunsu, ka sanya su su zamanto masu adalci gare mu. Ya Ubangiji, ka albarkaci rayuwarmu, ka ba mu zurriya wacce take mai albarka, ka sanya albarka cikin zurriyar da ka ba mu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا وانصرنا على من بغى علينا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.